Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Mazauna babban birnin kasar Sudan wato Khartoum sun bada labarin gagarumar fafatawa inda Dakaro ke kare kaina kan tituna da hakan ke nuna ba alamu masu karfi na bangarorin da ke fada da juna na mutunta yarjejeniyar kare fararen hula gabanin sake komawa tattaunawa tsage ta wuta a Saudiya a Lahadin nan. Fadin ya birkita birnin Khartoum da kewaye da ma Jenina da ke yankin Darfur. Tun lokacin da sojin gwamnatin kasar da kuma dakarun kota kwana suka sanya hannu kan tsagaita wuta bisa sharuɗa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, rikicin da ya barke a watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma tilasta fiye da mutum 2,000 ficewa daga kasar, yanda wasu mutum 700 suka zama 'yan gudun hijira a cikin gida, da kuma hakan ke kawo barazanar sa bakin wasu daga ƙetare da ka iya haddasa fitina ta shafi dukkan yankin. Ƙungiyar likitocin komai da ruwanka ko lafiya don kowa sun ba da labarin cewa mutane da ke zaune a sansanin hijira a arewacin Darfur kan samu abinci sau ɗaya ne a wuni don yanda fada ya dakatar da shigowar kayan agaji. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican, yana mai zayyana hakan da wata babbar karramawa. Kazalika, a yayin ziyarar tasa a birnin Rome, ya gana da jami'an gwamnatin Italiya. A baya dai, Papa Roma Francis ya yi yunkurin kawo ƙarshen yakin da Rasha ta fara bara yayin da ta mamaye Ukraine ɗin. Ba ɗaya daga bangarorin biyu da ya ƙarin bayani nan take kan tattaunawar da aka yi. Amma hukumomin Italiya sun ba wa Zelensky tabbacin ci gaba da samun tallafin kayan aikin soja da kuma kuɗi. Papa Roma Francis ya ce fadar ta Vatican ta ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen yakin ta dabarun bayan fage. Isra'ila da Falasɗinawa na ci gaba da gumurzu da juna a kwana na biyar a jere, inda ƙungiyar jihadin musulunci wato Islamic Jihad ta Falasɗina ta cilla dubban rokoki yayin da sojan Isra'ila suka auna sassa daban-daban da makamai a yankin Gaza. Wata roka da Falasɗina suka cilla ta yi matukar raunata Falasɗina biyu da ke aiki a cikin Isra'ila, inda kuma ta yi wani mutum takaddirin rauni. Dan tunawa da ba ta kashi a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, sojojin Isra'ila sun kisa mamaye sansanin gudun hijira na Balata kusa da birnin Nablus, inda suka kashe Falasɗinawa biyu. An samu dusashewar fatar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Islamic Jihad ta Falasɗinawa, don sassan biyu sun yi musayarwa a jiya Asabar. Zuwa yanzu dai an kashe Falasɗinawa 34 a Gaza, inda akalla 14 daga cikinsu fararen hula ne. Hukumomin Pakistan a jiya Asabar sun bayyana cewa barin wuta da 'yan ta'adda cikin dare a kudu maso yammacin Balochistan ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 da wani farar hula, inda su ma 6 daga maharan suka rasa ransu, yayin da wasu mutum 6 kuma aka ba da labarin sun samu raunuka. Fadan ya faro ne ranar Juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga da miyagun makamai suka kai hari kan wani mazaunin jami'an tsaro da ke tazarar kilomita 100 arewa da helikwatar gundumar Kwata. Fadan kakkaɓe 'yan ta'addan ya ci gaba zuwa jiya Asabar, inda aka kashe dukkan maharan 6 kamar yadda majiyar labarun sojar ƙasar ISPR ta bayyana. Maharan sun yi amfani da iyalai ciki da mata da kuma ƙananan yara a matsayin garkuwa a wani gida, da kuma jami'an tsaro suka samu nasarar ceto su. Yankin ƙasar Canada da ke samar da man fetur na Alberta na fuskantar dumamar yanayi a ƙarshen mako da gargaɗin yiwuwar samun gobarar daji da tsatsatsin wuta da ya tilasta dubban mutane barin gidajensu na wucin gadi, da kuma hakan ya dakatar da samar da makamashi. Hukumomi a akalla ɗaya daga sassan da gobarar ta shafa sun bayyana a jiya Asabar cewa sun ankara da burbushin wuta da kuma alamun karuwar hakan. Mazauna yankin da aka tilasta musu barin gida a farkon watan nan sun ce sun shiga damuwa ainun kan barin gidajen nasu ba tare da ayyana lokacin dawowa ba. An fitar da sakonnin ankararwa a dukkan yammacin ƙasar ta Canada, inda hukumomi suka buƙaci mutane su riƙa lura da sauyin yanayi, inda dumama ta kai digiri 30 a ma'aunin Celsius, wanda hakan ƙari ne na digiri 10-15 daga yanda aka saba samu. Fiye da aukuwar gobarar daji 100 a mako 1.5 da ya wuce ya tilasta kimanin mutum 30,000 barin gida a wani lokaci. masu samar da fetur da iskar gas sun rage hakan da kimanin ganga 319 a wuni, wanda hakan kashi 3.7 cikin 100 na yawan samar da albarkatun a kasar. Mazauna babban birnin kasar Sudan wato Khartoum sun ba da labarin gagarumar fafatawa, inda Dakaro ke kara kaina kan tituna da hakan ke nuna ba alamu masu karfi na bangarorin da ke fada da juna na mutunta yarjejeniyar kare fararen hula gabanin sake komawa tattaunawa tsage ta wuta a Saudiya a Lahadin nan. Fadan ya birkita birnin Khartoum da kewaye da ma Jenina da ke yankin Darfur. Tun lokacin da sojin gwamnatin kasar da kuma dakarun kota kwana suka sanya hannu kan tsage ta wuta bisa sharuɗa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, rikicin da ya barke a watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma tilasta fiye da mutum 2,000 ficewa daga kasar, yanda wasu mutum 700 suka zama 'yan gudun hijira a cikin gida, da kuma hakan ke kawo barazanar sa bakin wasu daga ƙetare da ka iya haddasa fitina ta shafi dukkan yankin. Ƙungiyar likitocin komai da ruwanka ko lafiya don kowa sun ba da labarin cewa mutane da ke zaune a sansanin hijira a arewacin Darfur kan samu abinci sau ɗaya ne a wuni, don yanda fada ya dakatar da shigowar kayan agaji. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Papa Roma Francis a fadar Vatican, yana mai zayyana hakan da wata babbar karramawa. Kazalika a yayin ziyarar tasa a birnin Rome ya gana da jami'an gwamnatin Italiya. A baya dai Papa Roma Francis ya yi yunkurin kawo ƙarshen yakin da Rasha ta fara a bara yayin da ta mamaye Ukraine ɗin. Ba ɗaya daga bangarorin biyu da ya ƙarin bayani nan take kan tattaunawar da aka yi, amma hukumomin Italiya sun ba wa Zelensky tabbacin ci gaba da samun tallafin kayan aikin soja da kuma kuɗi. Papa Roma Francis ya ce fadar ta Vatican ta ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen yakin ta dabarun bayan fage. Isra'ila da Falasɗinawa na ci gaba da gumurzu da juna a kwana na biyar a jere, inda ƙungiyar jihadin musulunci wato Islamic Jihad ta Falasɗina ta cilla dubban rokoki yayin da sojan Isra'ila suka auna sassa daban-daban da makamai a yankin Gaza.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole, kasuwa kasuwa a
kasashe ya take, kasuwa a kasashe. Assalamu alaikum, sani malafashi ne cikin wannan shiri, kuma shirin kasuwa BOA ya kai mu ga wato wata sana'a wanda an jima ana yin ta tun aro-aro, amma kullum za ka gansu wurinsu daban yake keɓe a cikin kasuwa, wato sana'ar doya. To ku biyo ni mu je don muna kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda aka fi sani da Central Market a garin Kaduna. To a lokacin da na shigo yadda kuka ji kenan yadda kasuwar take da zara an ga bakon ido, sai a ɗauka customer ne a fara mai talla da chapa. To kuma na sadu da shi mataimakin shugaban masu sai da doya nan babban kasuwar Kaduna wato Central Market. Alhaji, sunanka?
Sunana Ibrahim Sa'id, amma wanda aka fi sani da Ibrahim Kawo Mai Doya.
Wannan kasuwa kun jima a nan wurin kuna buga, yaya sana'a doyar nan suke?
To sana'an doya alhamdulillah muna buga ta bakin gwargwado yanda Allah ya so a yi. Kuma ana kokari ana kawo mutane kaya daga wurare daban-daban domin mu ciyar da Kaduna gaba wurin sana'an namu insha Allah. Kuma muna masu siya suna zuwa suna siya, ana musu rangwame bakin gwargwado ko da kayan ya dan tashi, amma dai za a rangwanta a bisa lokacin da juyi yake zuwa. Ita doya dama yanzu daga yanzu tana dan ƙara kuɗi akan baya, ba kaman baya ta fi arha in ta fito sabuwa tana da sauki akan yanzu, amma yanzu din ma alhamdulillah duk da haka nan ana mu mutane sauki don su samu su ci kuma mu ciyar da jihar mu gaba da shi da izinin Allah.
To naji da na shigo wasu suna cewa ga yar mina ga yar abuna, wurare daban-daban ne ake kawo muku doya?
Doya tana zuwa wurare daban-daban ne, akwai mina, akwai plateau, akwai benue. to da dai minan da karfi amma yanzu gaskiya mun kaurace ma mina saboda matsalolin da na rashin tsaro doyen masu noman ba su yi noman sosai ba to shi yasa muka tsallake muna zuwa Plato muna zuwa Benue ana kawo doya sosai kuma da rangwame da izinin Allah kuma ana saida mutane da cikin rangwame bakin gwargwado
to nan yadda kuke saida su kuna saida su kaman kwarya da rabin kwarya ne ko ko ya
eh mu muna saida kwarya ne akan matsayin diloli masu saida kwarya
wato guda
100
na'am
sun ko zaka sai rabi zaka guda 50 wani ma zai zo ya ce kwata yake so guda 25 za a baki sannan kuma wanda muke siyar masu su kuma in ma kwaya ɗaya kake so za a siyan maka eh doya ba ta da wani abu ne ko guda nawa kake so daidai matsayin karfin ka insha Allah za a siyan maka ita kuma rangwame kuma da adalci ba magana 1000 bane ni ba riba nake ba rage kudi na nayi nake
haka rage mana
gaskiya dai ba ku siya da ukun nan ba ku jiko isa ba ko mana doya guda 10 wancan doyan
kuciwa
I will never ever give you the one we need.
Abin da nake son sani shine yaya yanayin kasuwan yake a halin yanzu dan da zuna ji ka ce yanzu ta dan fara tsada ta fara kariya kenan jiran sabuwa ko
eh ta fara kariwa dama ai duk wanda ya san doya daga yanzu doya ta kan fito sabuwanta daga watan 6 ne sabuwar doya take fitowa danya to daga nan kuma in tazo sannan yan mina din da plato ita kuma ta fito kamar watan 10 zuwa ga in ta fito sannan kuma sai mu fara yin ta daga nan wannan lokacin kuma zuwa yanzu watan 5 zuwa watan 6 za ta kare sai kuma sabuwa ta shigo ta take zuwa
yanzu kwariya kamar yar mina ko yar plato ta kan kasance kamar nawa
to ita doya ba ta da ainihin farashi sai dai matsayin ta akwai babba akwai karama akwai mai binta haka farashin doya hawan hawa ne in mutum yazo ya ce ma farashi ɗaya yake baka a doya to bai san doya ba saboda doya duk matsayin da ka zo da ita a ciki zaka iya samun naka
wasu kan kuka cewa wani lokaci za ka ga wata doya daga cikin an yanka ta danye ja ko toye wani ɗan rami-rami haka
eh wannan rami-rami a cikin doya takan zo wata daga gona ne wani tsinke tsitsiko yana iya shiga cikin ta ya zama da rami amma masu siya idan suka zo za su ce rami ne a ciki wani kuma ramin al'amari ne na Allah yanda Allah ya yi shi sai ka tadda ya mayi kogo cikin ya je akwai ya samu kogo a ciki kuma bayan shi lafiya lau kai mai doyan ma baka sani ba shi ma mai noman doyan bai sani ba amma al'amari ne na Allah wannan shine zuwa
to ya bambancin sa kurar doya take da sauran doya kamar na soya ko kuma da masu naddafa dan na jin ana irin waɗannan
magana eh doyan da take sakwara ita ce ake son doya mai danko ita ce take son sakwara ita kuma doya mai da ake son a soya wanda take da gari to an aka soya ta tana da bambanci za ta yi dadi amma kuma mai danko ita ce aka fi son sakwara kuma mun fita nan mu nan kewaye jihar Kaduna da sauran wurare su sun fi son su ga doya fara eh doya ita ce fara ko in dai ma ko mutum ba sakwara zai ba zai tambaye ka ina doyar sakwara to ya san ita doyar sakwara ita fi kowace doya kyau to koda ba sakwara ba zai ba ita zai siya insha Allah
to garshe ina son mu sani shi farashin doya ya bambanta ne ya bambanta
eh kyanta dai ita ne farashin doya wanda kuma ta tsotse yanzu dama ai tana tafiya tsotsewa ne ba wai ta in ta fito da sabuwa ne take towa yanda take amma yanzu tana tafiya tana tsotsewa ne za ka ga ma koda ka aje doya za ka ga tana tsoro to wannan tsoron na tafiya ne ba ta da komi amma za tana da dadi dan yanzu doya ta yi dadi muna kiran masaya doya zo su sai doya dan su ji dadin doya insha Allah
to da abubuwa suka tsauri yanzu kaga an samu wasu hauhawan farashi akan wasu abubuwa yaya akwai karkatowa zuwa kaman sayan su doya din nan dan kila tana da dan rangwame idan aka kamanta ta da kaman su shinkafa da sauransu
eh mu doya tana da rangwame a wurin aikin abinci saboda wani ma yanzu in ya tashi zai tafi gida zai iya zuwa ya sai doya ba sai ya sa mata miya ba yana zuwa da ita ya dafa ta zai iya cin ta haka nan wani ya sa mata mai wani ya sa mata manja shi yasa wani ma in ya tashi aiki zai zo ya sai guda ɗaya ne ko biyu ko uku ko biyar according to karfin shi dai da ya samu zai iya zuwa ya siya ya je amfani da ita dan mun san tana da rangwame akan sauran kayan abinci insha Allah
to yadda ta kasance kenan a hiranmu da Alhaji wanda yake shine mataimakin shugaban masu saida doya a babban kasuwan garin Kaduna to Central Market iyakacin abin da za ku iya jike na game da wannan sana'a sai kuma lokaci na gaba san shi abin malfashi yake ban kwana da ku
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Amusi Mono a cikin Holy Spirit Church Ababo Akron daga kasan Kumasi Ghana in ka duba cikin Bible Zakaria chapter 7 verse 8 to 10 bayan yan Israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan Babel a lokacin Nebuchadnezzar bayan sun samu futu sun tambayi annabawan lokacin kaman me Allah ke so mu yi yanzu shi Allah ya ce musu abin da yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi su samu farin ciki su abin ga su yi gaskiya cikin abin da suke yi duka yasa mun da kuma muke bautan Allah abin da ya kamata mu yi bukatun shi sosai kwanciyar hankali annabi Isa kuma ya ce cikin Matthew chapter 5 verse 9 kaman don wanda yake yin abin da yake kawo kwanciyar hankali duka shi Allah ke duba Allah ke consider kaman diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi Allah yasa mu duba mun da muke bauta Allah mun nemi ko kuwa mu yi abin da yake kawo kwanciyar hankali duka shi zai bar mu samu cin gaba assalamu alaikum
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karbar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har zuwa haihuwar taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karbar haihuwa da kuma irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin daga bakin Fatima Bako dake karbar haihuwa a asibitin mata da yara dake jihar Maradi a jamhuriyar Niger a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani
Fatima Bako sunana ni Sashi Fam ce a likita uwar danta na garin Maradi to a cikin al'umma Sashi Fam dai kowa ya santa Sashi Fam ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta dauki ciki ita ke bin cikin nan sau da kafa ha akai rana aiwa me rana aiwa na kuda duk Sashi Fam ce take biye sau da kafa da mace mai na kuda har yaro yazo a kula da jaririn nan da uwar shi bayan ma an yi aiwar uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar ma tara matsala likita za a tahiya duk da Sashi Fam ce kenan Sashi Fam tana kula da uwa da yaro yanzu abun da mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah dan mu nuna farin ciki mu kira lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata menene lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa dan saboda a gani in babu alamun harkar kansa kinan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an gama akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a doka ka abu yayi nisa bayan bakin ma'aihwa kuma da nono duk kun san kansa akwai bakin ma'aihwa akwai na nono shi ma ana dibawa to lalle sai in ce mata sun amsa kira tun da kan mu fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin ungwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu ma nan da muke yanzu mata suna nan idan za mu je mu fara aiki to mu dai matsaloli suna da dama in mun haɗi amma zan cakuro kaɗan yanzu kun ga kama mace in tana da ciki balle in cikin fara ne su tu cikin ƙauyuka ana gargaɗi kullo a ta yi awon ciki tunda ɗan mace tana da juna bai in ba ta yi awon ciki ba in akwai wata matsala ba iya sani haka ɗan mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a san ka aihuwa likita dan inda wata matsala sai ga mace ta aihu cikin ɗaki matsala ta samu sai matsala ta samu yanda a ce a kwasa a kai likita in an kai likita yana yiwa matsalar nan ba abinda ake iya cin kanta ba da yanzu take yanke haka ɗan mace tana cikin likita tana wurin aihuwa daga an ga wani abu zai faruwa nan da nan sai a ɗauki mataki ba sai an ɓata lokaci ba wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce haka ba dan shi ne kullum muke kira muke baya gare su in an samu juna biyu a ta yi awo a aihau likita a ta yi kuma awon jararrai don su samu shaushawan nan tasu kun gani duk gargaɗin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan ɗoka don wanga yaro an aihe shi kan ya ce a samu wani juna biyu yaro wanga da aka aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta jikin uwa ya komo mata to ni gargaɗin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tun da wani lokaci yanzu kamar in ɗauki misali mace in tana da ciki tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ka ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai ba ta tahiya wurin awon nan a rake waɗansu abubuwa duk ba haraka kuɗi ba ne iyaka kai namiji ka ba da goron bayanka ka ba mace ƴanci ta tahi likita ta dai ta yi awo kun ga dai shi ne muke cewa in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayansu su ba da haɗin kansu.
To madalla kowace irin alaƙa ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar Maradi.
Wallahi suna tarban mu da mutunci tsananin jin daɗi da muke na tarban da suke mamu na awo muke zuwa yanzu mun da haihuwa wurinsu gaskiya suna tarairayen mu tsakani da Allah muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriran suna tarairayen mu gaskiya suna tarairayen masu tukunna wajen haihuwa to sai ne mu ce musu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara ba su fahimta kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci.
Suna na Nafisa gaskiya ni dai tun da nake ta haihuwa ban taɓa samun wata matsala ba ko ba haka ba ina samun tarbiyya mai kyau wannan ba amana hada ba awarata wallahi ina samun tarbiyya mai kyau sosai ina haduwa da na kwarai haihuwa ta uku abinda za ni tuwa sai dai in ce musu na gode Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara ilimi mun gode kwarai kwarai ina samun tarbiyya mai kyau inna ta likita haihuwa
sunana Zara malamma da su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su tawarar ka a bar mai naƙuda cikin ɗaki tana muguzu tana ƙari ka sai ka yi kwance ka haye gado ko matala kai ta kwana kuma mu mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ne kuma in Allah ya ce ka game da na kwarai kana gamuwa da na kwarai kuma in Allah bai ce ba a game da na kwarin ba a gamuwa da na kwara mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya ƙara masa ƙarfin karrama mu mata kuma waɗannan masu wati waran mata a masa magana dan Allah da Annabi su bari.
Assalamu alaikum sunana Zainabu Sani to likitoci dai mu dai tsakanin mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah tunda dai in muka je Allah na taimaka suna mama tarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samun matsala asali ma an mun je tsakanin mu da su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samu matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbe na karamci fatan da zanu musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ƙara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya
assalamu alaikum mata mamasha batun masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa tsohi ne amma muna kai yara muna gani abin da ba mu tausai na Allah da annabi haihuwa dai tiye diyamatin ne su bari masu kuma amsan mu Allah ya masa albarka in mun kai diyamu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin tausai sai ma tsohuwa ko ma duk abin da ke ne sai ce kawo amma wanda ka taimaka ka zai ka leka dan koma can ina kama kan ta faro haihuwa a ware mu an ware mu naƙuda an ware mu ya tsaro ba mu jin dadi amma wasu in suka je komi sai su tsohuwa amshina zuwa kai akawo kaza akawo warwaro a bata kuma gashi ki zubdu amma wani sai da ka leka masa a koro ka filan mu abin da suke su bari kiyan iya mata din iya mata ne in ba kan sun gama haihuwa ma su gama ba iyan su na na koji kokin su in aka suka je wani aka masu ba su jin dadi su bari su kuma wanda ke maraba da mu Allah ya masa albarka
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karbar haihuwa a Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a kasar inda ta ce domin rufa gibin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na bukatar ungozoma a kalla 70,000 hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar Dr. Natalia Kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun kwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. To da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hawwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya